أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب شكا وانا متاشيا مالا سالس يا أمبتو وتن كراتو دمهم منشن سأل أيوها abune wanda yake mai matukar muhimmanci, kuma ya kamata a koda yaushe mu rinka kwankwasa zukatanmu da kunnuwanmu da wannan batu, musamman ma a cikin wannan al'umma wacce ita ce al'ummar karatu. Al'umma ta musulunci ita ce al'ummar karatu, domin ita ce al'ummar da kalma ta farko cikin kundin wahayin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato alqur'ani, kalmar farko da ta fara kwankwasa kunnansa ita ce kalmar karatu. Kamar yadda muka sani a tarihi, asirin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya bashi annabci, ya aiko shi da wannan sako na ƙarshe, da ya aiko masa mala'ika Jibrilu yana kokon Hira, yana zaman kadaici a wannan guri da tuntuntuni akan halin da dan adam yake ciki da kuma inda dan adam ya dosa rayuwa da dan adam yake ciki. A wannan lokaci Jibrilu da yazo ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa da shi yayi iqra'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ana biqari, ni ban zamo mai karatu ba, wato ni ban iya rubutu da karatu ba. A lokacin Jibril ya kara matsarsa, sannan ya sake shi yace iqra'a. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma ana biqari, ni ban zamo mai karatu ba. Ya sake matsarsa har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta balaga minni jahd, anna iswatu wahala ta kai mu matuka, sannan ya sake ni ya ce da ni iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq, da sunan ubangijinka wanda ya halitta. خلق الإنسان من علق يهل الشدن أدم لك كدن جني. اقرأ كي كرات وربك الأكرم وبنجج تشيني ما في كرمتي. وأن آيوي وأن دسوني فرقا آيوي دسوك سوك القرآن سورة العلق آيوي قدازير وأن مهكران سوني فرقا آيوي النبي صلى الله عليه وسلم يزن النبي أدليل سوك. Za mu ga sun kunshi kalmar yi karatu, sun kunshi kalmar karantarwa da ilmantarwa, sannan kuma sun kunshi kalmar alkalami, waɗanda dukkaninsu waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda su suke turewa guri guda su ba da matashiya ta ilimi. Ashe kaga al'ummar da take da irin wannan tarihi ya kasance kalma ta farko a cikin kundin rayuwarta gaba ɗaya a cikin alkur'ani, kalmar farko da ta fara sauka ita ce kalmar karatu. Ya kamata a ce wannan al'umma ita ta fi kowa sanin muhimmancin karatu. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a cikin alkur'ani, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zamo mai karatu ba, bai zamo mai rubutu ba. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idhan lantaba al-mubtilun, baka kasance kana karanta wani littafi gabanin alkur'ani ba, baka kasance kana rubuta wani littafi ba, ba a ce kana yin haka da masu shakka, maƙaryata sun yi shakka akan alkur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi ne ummi, wanda baya karatu baya rubutu. Wannan sifa ta ummi sifa ce ta yabo game da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amma duk wani wanda zaka ce da shi ummi to ba yabansa kai ba, su kan shi kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zaka yabe shi da kalmar ummi, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injili. Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da ummi, manzo ummi, wanda yake baya rubutu baya karatu kamar yadda mahaifi shi ta haife shi. Wannan sifa dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama tana nuna gaskiyar manzancinsa, domin mutumin da baya rubutu baya karatu amma kuma yazo da wani abu na karantawa wanda ya kunshi ilimin muka masu zurfi, masu fadi, masu yawa, yazo da shi kuma wannan abu ya gagari dukkan wani mai fasaha ya gagari dukkan wani mai zalaka mai hazaka mai zarangwana ya kawo wani abu katankwacin sa babu shakka wannan yana nuna cewa wannan mutum ubangiji ne ya zabe shi ya bashi wannan baiwar ya kuma bashi wannan ilimin ba shi yayi wa kansa ba tunda da a ce karatu yake yi sai ka ce karantowa yayi da a ce rubutu yake yi sai ka ce an rubuta masa ya kwafa ko kuma ainihin ya samu na wasu ne ya kwafa to duk haka bata faru ba ya zo da alqur'ani alqur'ani da ya kunshi shari'a shari'a ta zamantakewa na bangaren rayuwa gaba daya sannan kuma bayan haka ya kasance babu wani wanda ya iya kalubalanta wannan alqur'ani balle ya zo kamar da shi amma dukkan wani kuma a cikin wannan al'umma da za a sifanta shi da ummi baya karatu bai iya ba baya rubutu bai iya ba to wannan su kan shakai shi yasa alqur'ani yazo da kalmar karatu tun a farkon karo don a nuna wannan al'umma muhimmancin karance karance kuma ubangiji da yace iqra ba a faɗi me za ka karanta ba kawai sai aka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq amma ba a faɗi me za ka karanta din ba wannan yana nuna maka cewa an yarje maka kai dukkan wani karatu amma karatun da zai maka jagoranci zuwa ga sanin Allah da kuma sanin girman sa duk karatun da zai raba ka da Allah to haramun ne kai irin shi kai wannan karatu haramun ne ka je ka karanci abinda zaka tutar da bayin Allah haramun ne ka je ka karanci tsafi canfi wani abin da ka san yin sa zai cuci jama'a haramun ne ka je ka karanci yadda ake damfara ko 419 wannan duk haramun ne saboda karatu ne da ba zai sa ka san Allah ba kuma karatu ne da zai sa ka cutar da kanka ka cutar da wasu amma in ka ture abinda zai cutar da kai ko ya raba ka da Allah ko menene wannan aya ta kunshi karanta wannan abu daidai ne shi yasa ubangiji bai ma faɗi al-maqra' din ba bai faɗi abinda za a karanta din ba sai dai kawai aka ce bismi rabbika dan ya zan duk ilimin da kake karantawa ka sirka shi da batun Allah idan kana karanta addini ne daman wannan abu ne da zai maka jagoranci zuwa ga sanin Allah kuma shine abinda yake wajibi akan kowane musulmi ya fara iyawa kafin ka fara zuwa ka karanci engineering ko likitanci ko ka karanci abin da ya shafi tattalin arziki ko yadda zaka san sirrin sararin samaniya wajibi ne ka fara sanin sirrin addininka ka karanci farle na ainihi abubuwan da suke wajibi akan ka ka sanya zaka yi ya zaka bauta wa Allah wannan wajibi ne akan kowane musulmi wannan karatu ne na farilla bayan sa kuma duk karatun da zaka shiga na rayuwa ta duniya to ya zama na kasa Allah a zuciyarka kasancewa idan likitanci kake karanta wannan abin da kake karanta zai kara fito maka da sirrin kudura ta ubangiji ne wanda kuma a karkashin wannan zaka taimaka kanka zaka taimaka ƴan uwanka musulmi zaka taimaka al'umma gaba daya ka sa wannan a zuciyarka yayin da kake karantar likitanci ko kake karantar engineering ko kuma kake karantar abin da ya shafi bincike a sararin samaniya ko bincike a halittar ƙasa da duwar wasu da sauran ilimin mukare da aka sani na zamani wanda dan adam yake cin moriya ta karkashin su ya zama na kasir kasu da batun Allah shi yasa ubangiji ya ce bismi rabbikal ladhi khalaq kuma aka ce aka sifanta ubangiji da wanda ya halitta anan ba a sifanta shi ba da ubangiji mai gani ko mai ji sai aka ce wanda ya halitta bai ce bismi rabbikal ladhi yara ko bismi rabbikal ladhi yasma'u ba sai aka ce bismi rabbikal ladhi khalaq dan a nuna maka cewa ko menene zaka ci karo da shi na ban al'ajabi a cikin karatunka to ka san cewa ubangiji shine ya halicci wannan abu shine mai iko shine mai gagarumar kudura shine wanda ya ga dama abin ya kasance a yadda ka ganshi ubangiji in ya so ya canza masa kama zai iya canza masa kama a cikin ɗanɗanɗanin lokaci shine dalilin da yasa ubangiji ya hada sifarsa a wannan aya da halitta dan ka san ko meye zaka ci karo da shi na ban al'ajabi a rayuwa ka sani cewa halitta ce ta ubangiji don haka abinda duk zamu karanta misali zamu karanta abinda ya shafi ilimin abinnan electrical engineering misali muga abubuwan da suka shafi ci gaba ta fuskar wutar lantarki ta fuskar kere-keren kayayyakin abinnan radio ko television ko wasu abubuwa da masu kama da haka mu sani cewa dukkan wannan baya fita da karkashin halitta ta ubangiji shi ya halicci wannan kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha madina yace wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah madaukakin sarki ya halicci dawakai, ya halicci alfadar, ya halicci jaki, jakai dan ku hau ku yi ado, kuma Ubangiji yana halittar wasu abubuwa nan gaba wanda ba mu san su ba. Don haka duk abubuwan da muke gani na technology a yanzu da za mu karanta mu gani, Ubangiji ne ya halicce su, kuma babu mamaki nan gaba Ubangiji ya halicci abubuwan mamaki da ma da suka fi waɗannan. Karatu a rayuwar al'umma wani abu ne mai muhimmanci. Ana kiyasta wato ci gaban al'umma da yawan masu karatu a cikinta. Da zarar aka ce al'umma an yi kididdiga, an yi lissafi, an samu cewa waɗanda suka iya karatu da rubutu a cikinta ba su suka fi yawa ba. Marasa iya karatu da rubutu a cikinta nisbar su a cikin al'umma tana da yawa, to wannan al'umma tana cikin al'ummar da take jahila, al'ummar da ba za ta samu ci gaba ba. Shi yasa duk shugabannin da suke son ciyar da al'umma su gaba, to sukan ɗaukaka sha'anin ilimi. Ba za su taɓa yadda ba birni da ƙauye a bar wa jahilci ya ci karansa ba babbaka. Za su yi ƙoƙarin kubuto da al'umma daga cikin duhun jahilci. Alal aƙalla mutum ya samu abin da zai iya karatu da rubutu. Za mu ga wasu al'ummomi sun ci gaba akan wannan. A lokacin da ake lissafa wato adadin waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba a wasu ƙasashe, mu a ƙasashenmu waɗanda suka iya karatu da rubutu ɗin su ake lissafawa, don su ne kaɗan. A Kaduba Beirut, ƙasar Lebanon, wato Kaduba ƙasar Lebanon, kaga a iya ƙididdigen da suka yi wato nisba ta ummiya, adadin waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba su fi 2 cikin 100 ba. Wato duk wani wanda ka gani to ya iya ɗauka ya karanta, ya iya ɗauka ya rubuta. Shi yasa za ka ga duk yawancin bige-bige za ka ji an ce ai a Lebanon aka buga, a Beirut aka buga, a Beirut Lebanon, saboda karance-karancen da suke da shi. Duk gurin da za ka je ka ga ɗan shago, ɗan ƙanƙani, in ka leƙa sai ka ga buga littattafai ake manya-manya ciki. Kuma da zarar ya kasance akwai ilimi, akwai karatu a cikin al'umma, to za ka ga waɗanda suke ƙara fito da ilimi kuma yawaita suke, kuma ba za su gajiya ba. Saboda yau in na san na yi littafi, mutum miliyan ɗaya za su sayi littafin nan su karanta, gobe a gurguje da ƙarfin gwiwa zan kuma yin wani. Amma in na san in na yi littafi aka buga kofi 100 ko kofi 200 ko 1000, sai an kai ruwa rana, sai ya ɗau watanni ana ta talla, ana ta kurzanta shi, ana ta kururuta shi a gidan kafafen watsa labarai, ana ta buga stika, ana ta yadawa, an jima wani ma har wato jarin nashi na bige-bigen ma ya karye ta haka, yadda in yayi sau ɗaya ya ci bashi ba zai ƙara yi ba, saboda masu ba bashi bashin ba su ƙara bashi ba, don bai ci nasara ba. Wato shi yasa ko a Najeriya idan muka dubi yanayin arewa da kudu, za mu ga ba ɗaya suke ba. Kudu a haka sun fi muhimmatuwa da sha'anin karatu, ko ma wani irin karatu ne sun fi muhimmatuwa wannan ɓangaren. Ba ga ɗan kudu ya yadda ya je leburanci saboda ya samu ya biya kuɗin makaranta, sakandare yake yi, amma duk ya aje girman kai na ɗan sakandare za a gan shi lebura ne da yamma, ko gan shi yana makaneza a bakin titi, saboda ya samu da abin nan. Wani ba zai samu damar ma iya zuwa karatun da rana ba ko da yamma, saboda kwadago da yake yana tara kuɗin karatun, sai dare ya je shiga kitalici, da dare zai je yana karatun. Karshe kaga ya zo ya zama wani abu, shine wanda zai rika tsara maka yaya za ka rayu a ƙasar nan. Babu shakka wannan ci baya ne. Ka duba yanzu in ka tashi lissafin jaridun arewa waɗanda suke fitowa a kullum, za ka samu cewa jaridu na kudu su suka fi yawa, sai ga na arewa ba su fi uku hudu ba. Su ma kuma inda za ka tuntuɓi waɗanda suke tsaye a kan buga waɗannan jaridu, za ka ga cewa suna yi ne saboda kawai wata manufa tasu, in ma ta siyasa, in ma kuma ta ƙoƙarin raya arewa, in ma ta addini. Za ka samu ba wai don suna cin wata riba wacce take ƙarfafa mu su gwiwa wajen ci gaba da buga waɗannan jaridu ba. Za su ce maka jaridu in sun yi koyaushe suka tashi buga sai sun yi ciko, wannan kuɗin da suka kashe wajen buga na farko ma ba dawowa yake ba, saboda mutane ba sa karatu. Wasu jaridun ma da aka fara da mujallu mutuwa suka yi, saboda mai abin ya kashe kuɗi, ya siyo abubuwan bige-bige, ya ɗauko ma'aikata, ya zo ya yi, ba a karantawa. Inda aka ci gaba, wanda duk zai rubuta zai ba da gudunmawarsa ta rubutu a jarida, ko ya ba da gudunmawarsa ta yaɗa wani program a gidan rediyo. Inda duk aka ci gaba, to biyansa ake yin maƙudan kuɗi, ba wai alfarma ake yi masa ba. To mu yanzu a jarida in kana son a buga maka wani abu ba talla ba, ba kuma a'a ba wani abu wanda yake kai za ka more shi ba, a'a wani abu da za ka ilmantar da al'umma, to alfarma ake ganin an yi maka in an baka wannan bangare na jarida ka an buga maka wannan labarin wanda a wasu gurare nemo ka za a yi a roke ka Allah annabi a tsaya akan cewa za a rika baka kaza dan Allah ana so ka rika rubutu a jarida to kaga inda aka san muhimmancin karatu inda karatun yake da amfani an san da an buga masu karatu a gurguje za su zo su sayi wannan nan da nan a karanci ko nawa ne za a bayar a wannan al'umma in ka duba cikin asusunta za ka ga ba ta da wato rashi ko talauci na wannan sakafa din kusan al'ummar musulmi ta fi kowa wannan sakafa din karatu din a nan mun sha fadan yanzu kamar akwai sanda muka fada muka ce mal shehin abin nan uban Ibn Taymiyyah a kakansa Abdul Halim afwan ubansa Abdul Salam ya kasance yana cikin banɗaki yana wanka amma ana masa karatu zai dauko littafi ya ce Allah karanto min da bugu kaza zuwa kaza dan kada ma ya bata wannan lokacin nashi ba a cikin karatu ba ba a cikin wani abin da zai amfanar da kansa ta fuskar ilimi ba akwai mutumin da zaka samu ya karanta littafi sau ba adadi saboda kawai abin da yake cikin wannan littafin abu ne mai muhimmanci a gurin sa al-Muzani ana cewa al-Muzani al-Majani Imam Shafi'i shekara 50 yayi yana karanta wato littafin risala na Imam Shafi'i akwai wanda ya karanta Sahihul Bukhari sau 700 shine wani malami da ake kira Abdullah ibn Ishaq ibn Atiyya sau 700 ya karanta Sahihul Bukhari littafi kwaya daya
ko wanda ya san cikin littafin dama guda
700 ne hadda mukarrar wanda aka mimita sau 700 ya karance littafin daga bango zuwa bango dan suna cewa shi littafi duk sanda ka karanta shi in ka dawo za ka yi karatu na biyu to sai ka ga abubuwan da kamar baka wuta kansu ba shi yasa wasu suka ce daga karanta littafai uku wanda suke magana akan mawdu'i wato matashi ya daya gara ka karanta ɗaya sau uku domin za ka samu sanin abun sama da karanta a littafi uku karanta littafi daya mai magana akan wani abu sau uku ya fi karanta littafai uku da suke magana akan abu daya to wannan duk yana nuna maka muhimmancin karatun akwai waɗanda Hatibul Baghdadi yana tafiya yana karatu wani lokaci ma ya tuntube yana tafiya yana karatu mu duba Suyuti muna jin sunansa Abubakar Abdulrahman Suyuti mai littafin tafsirin Jalalain da aka fi sani gaba ɗaya tsare kansa yayi a cikin wani labarari da ake kira Maktabatul Mahmudiyya a Masar kusan karance littafin wannan guri lokacin ɗakin karatu ne da ba kamar sa a Masar amma kusan littafin gurin ba wanda bai fita kansu ba ta yadda ya ajiye mana rubuce-rubuce wanda a yanzu ana lissafa shi a cikin waɗanda suka fi kowa rubuce-rubuce a duniya mu duba su Ibnul Jauzi mu duba su Ibn Taymiyyah mu duba manya-manyan malamanmu wannan karatun da suka sa a gaba shine ya fito da su har suka zama wani abu a cikin al'umma to ashe kaga karatu mu yi magana akan karatu wani abu ne wanda asusun mu cike yake da misalai da zamu bayar don haka ita wannan al'umma ba ta da talaucin wannan janibin yanzu ne zukata suka talauci ya zama na mutane a tunaninsu shine kawai samun wato dukiya shine ci gaban su a gurin su tare da cewa dukiya idan babu tunani babu hankali babu nagarta ta kwakwalwa babu wani guzurin da zaka bawa kwakwalwarka to dukiya ba za ta taba amfanar ka ba sai ma kana tara dukiyar kuma kana kare shiga cikin matsaloli da wahalhalu saboda kwakwalwar babu abin da zai ciyar da ita shi yasa Allah ya ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam har kullun yakan yi dagawa dan ganin cewa ya samu wadata malamai suka ce dan adam anan ba kowane dan adam ake nufi ba don ba kowane ne wadata take sa shi dagawa ba shine wanda yake jahili bai san Allah ba bai san addini ba bai san ciwon kansa ba to wannan kadan daga cikin abin da zamu faɗa yanzu watakila ta tambayoyin ku zamu ƙara faɗa da shi wannan matashi
to doctor kamar yadda ka yi magana a cikin shimfidar kake cewa da mutum ya karanta littattafai guda uku masu magana akan abu iri daya gare ya karanta guda daya sau uku wani lokacin zaka ga ɗalibai masu neman ilimi na addini sai su sa littattafai kamar na hadisi guda biyu a lokaci guda wannan littafin na hadisi ne wannan ma na hadisi ne ko littafai wani na Qur'ani ne wannan ma dai akan ulumul Qur'an diddin daban-daban amma dai akan abu daya wata shawara ya kamata a ba din mutumin da yake neman ilimi dangane da yadda zai shirya tsarin karatun sa
to wannan shi ma wata gaba ce mai muhimmanci a cikin wannan matashiya da muke tattaunawa wato shi karatu nau'o'i ne daban-daban akwai qira'a karatu da kake yi na ta'ammuli na bin diddigi da kokarin gane kowace kalma da inda ta saka ba wannan karatu ne da ba za ka yi shi jigare-jigare ba ba za ka yi shi buru-buru ba za ka yi shi sama-sama ba sai ka tsaya ka bi shi a hankali to a irin wannan yanayi akan buƙaci ka ɗauko abin daga tushe wato idan misali ilimin hadisi za ka karanta to ka nemi masana wannan ilimi su fara gaya maka cewa wani littafi ne a matsayin ka ya kamata ka fara da shi idan ka gama shi kuma wanne ne zai biyo baya sannan wanne ne zai zama na uku sannan wanne ne zai zama na hudu dole ne kai haka in kai mai wayo ne kuma kana so ka ci nasara a cikin karatunka a duk sanda zaka duro abu ta sama kai masa hawan kawara kamar wasu suna ganin a in zaka yi wa hadisi zaka karanta hadisi kawai cici Buhari Buhari din nan suna da cikin manya-manya hadisi sai ga shi kina ya baje Buhari wanda in ka bashi 40 hadisi din nan da ake ta karantawa islamiyoyi ba zai iya warware maka shi ba zai ci kwakwa kwarai da gaske akwai hadisan da bai ma gama fahimtar su ba amma kuma ya cici Buhari gaba daya ya sa a gaban sa wani sai ka ji ya ce Abu Dawud da zamu karanta me yasa ka tsallako Abu Dawud babu wasu littafai da suke kasa da shi wanda malamai suka yi dan masu farawa zaka faro daga abinda Imam Bukhari kusan shi kin gaba ɗayan rayuwarsa akan wannan littafi ya kare Abu Dawud sunan Abu Dawud gaba ɗayan rayuwarsa akan sai ya kare Imam Malik akan muwadda gaba ɗayan rayuwarsa ta kare kai ka faro daga nan ta inda rayuwar wani malami ji jibibe ta kare kaga anan akwai kuskure shi yasa Ibn Abbas yake fassara fadar Allah da yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wama kuntum tadrusun yake cewa rabbani man yuallimu bisigari al-ilm qabla kibariha wanda zai yi wa mutane tarbiya ya koyar da su ya ba su ilimi kanana kafin aje ga manya to wannan ita ce dabi'ar karatu kada ka fara karantun wani fanni ba tare da ka nemi masana fannin sun baka matakai na karatun fannin ba mutumin da zai yi karatu a zamanance ba zai je kawai ya ce shi ta jami'a zai fara ba ya ce ni a fara bani digiri in na gama digiri na da in yi sakandare in na gama sakandare sai kuma in yi firamare kaga da ya fara faɗa ce kai wannan ku hau ku janye shi mahaukaci ne ba da hankali dole sai ya fara samun level na firamare in ya gama ya zo level na sakandare sannan kuma ya zo level na jami'a daga jami'a kuma ya abin da ya sama
haka ne to kaman bayanin da kai akan muhimmancin karance-karance na littattafai da sauran ababen da ake dubawa a karanta akwai diddiga da aka yi ta nuna cewa Yahudawa a Isra'ila su suka fi kowa karatu a duniyar nan daga nan sai mutanen kasashen yammacin duniya to sai Larabawa su ne suka zo a mataki na uku wajen karance-karance to kuma gashi yanzu kana ba da misali da cewa a Lebanon ba diddiga waɗanda ba su iya karatu yake ba a'a diddiga ake ta wato ba waɗanda suka iya karatu ake diddiga ba
iya
wasu ake lissafawa amma haka su suna kuka da kansu suna kukan cewa an bar su a baya in har Yahudawa da mutanen kasashen yamma
sun fi su
a yayin da mu a nan mu ɗauka mu mutanen Afirka ma dai gaba ɗaya ana cewa in har kana so ka ɓoye wa ɗan Afirka wani al'amari to rubuta ka sa shi a cikin littafi domin shi ba ɗabi'arsa ba ce karatu mu nan ya zama tun da Laraba suna kuka da wancan matsayin nasu
to ai kaga wannan shi yake nuna maka bala'in da muke ciki mu al'ummar da aka fara ba mu tarbiya da kalmar ikra'a bai kamata a ce mu ne kuma za mu dawo haka ba sai idan mun saki wannan tarbiya da ubangiji ya ba mu wannan tarbiya da musuluncin ya zo mana da ita da a ce mun rike ta to mu za mu zama a farko kamar yadda da al'ummar musulmi ita ce ta zama a farko karanta sirran malamai magabata ka gani mutum idan matsuwa ta tame shi ya dauki littafin sa daya ya sayar to ya dinga koke-koke da zubar da hawaye kenan wato bala'i yayi bala'i tashin hankali ya kai matuka har ta kai ga ya sai da littafin sa
kwaya daya
akwai kissar Abu Ali al-Qali lokacin da ya dauki littafin sa na Jamhara na Ibn Durayh ya dauka ya sayar da shi saboda matsuwa ga yara ga talauci ga babu abinci ya dauka ya sayar wani malami ya saya a Sharif al-Murtada da ya saya sai ya duba a jiki sai ya ga malamin nan ya rubuta wasu baitoci kafin ya sayar da littafin, ya rubuta baitoci a cikin littafin, yana cewa anistu biha 20 hawlan wa baituha laqad tala huzni ba'daha wa hanini wa abinna anistu biha 20 hawlan wa baituha laqad tala wajdi ba'daha wa hanini وما كان ظني أنني سأبيئها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستحل شؤوني فقلت ولم أسبق ولم أكتم سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني أبين دبيتوشن سكي تشيوا سكي تشيوا يا ليبكي واد وانا للتافة شكرا أشرا amma yanzu gashi ya dauka ya je ya sayar, yace bakin cikin sa ba zai yanke ba, damuwar sa ba za ta kare ba, yace baya sa rada tsammanin sa akwai ranar da zai dau littafin ne ya sayar, amma gashi kuma ya sayar, yace koda ko zai ci bashin da zai sa a sashi a gidan kaso ya zama yayi zaman daurin har abada daurin rai da rai, to yana jin ba zai iya sayar da littafin ba, yace walakin da ba fa amma saboda rauni shekaru waftiqarin da talauci wasu biyatin sigarin da yara kanana wanda a kansu babu abinda ba zai yi ba, alaihim tastahillu shu'udi, yake cewa sai ya rika fada idanunsa na zubar da hawaye kuma ya kasa rike hawayensa, yake cewa ga abinda daman wani balarabe, yake cewa wani balaraben da yake da garken dabbobi musan kamar yanda muka san dabi'a ta masu garken dabbobi kamar Fulani, kafin ka ga Fulani ya dauki abin din sa ya sayar sai mutuwa ta kama shi, cewa qad tukhriju alhajatu ya umma malikin kara'iman min rabbin bihinna dhanin, bukata na sa ka dauki abinda kake yake mai tsada a gurinka, kana ruwarsa ka dauka ka fitar da shi daga cikin mulkin ka, to lokacin da shi wannan da ya sayi littafin ya karanta wannan baituci ya gani shine ya dauki littafin ya mayar masa, daman ya sayi wannan littafi ne da dinari 60, yace to ka rike dinari 60 na barmaka, ire-iren wannan kisoshi suna da yawa, wannan al'ummar da take da irin wannan misalai, wato ina nufin al'umma ta musulunci da larabawan da mu'min da ba larabawan ba, sai gashi da karshe kuma an zo ana cewa yahudawa sun fi mu karatu, kristoci turan yamma sun fi mu karatu, kamar yanda yanzu cikin bayanina nake cewa mutanen kudu sun fi mutanen arewa a haka karatu, to kaga abin takeici ne a ce duk sanda za a yi lissafin ku a mataki na duniya ku ne a baya, a mataki na cikin gida ku ne a baya, wannan babu shakka yana nuna mun yi watsi da karantarwar mu, in ba mun da karantarwar da musulunci mana ba to zamu ta zama a can baya, kuma duk irin cin kashin da ake mana ba za a daina ba, akwai misali da nake so in faɗa, akwai sanda lokacin da Yahudawa na jin Musa da Yan ne, a lokacin Musa da Yan yake cewa a lokacin suna rubuta wasu abubuwa da suka shafi sirrin Isra'ila a cikin jaridunsu da mujallansu da littafansu, sai wasu suke musu kamar jan kunni, yaya za ku rika banka da asirinku haka, sai suke cewa kun ga waɗannan al'ummar da muke taƙaddama da su muna ta'artabu da su al'umma ce da ba sa karatu, la yaqra'un, ba sa karatu, in ma sun karanta ba sa fahimta, in ma sun fahimta ba sa aiki da abin da suka fahimta, dan ka ku da mu dan mu faɗa ba zai sa su da wani mataki ba, dan ba za su san mun faɗa ba, mu ya mu mun sanar da kanmu irin ci gaban da muka samu ko kuma ci bayan da muke da shi, amma su ba za ma su karanta ba, in ma sun karanta ba za su fahimta ba, in ma sun fahimta ba za su yi aiki da shi ba, to kaga wannan magana ce ya faɗa kanka kamar zaki yayi irin an faɗa maka kazafi ne, kuma hakikanin
duk da ya faɗa hakan ba wani abu da ya biyo baya,
zai biyo baya ba ma wanda zai canza, kullun yanzu a kasashe da muke ganin sun fi mu a cikin kasashen musulmi din, kamar kasashen Laraba din kokawa suke, na yi misali da Lebanon, amma ana magana ne akan Larabawa a jumlace, Lebanon ba su kaɗai ne Larabawa ba, akwai Saudiya, akwai Masar, akwai Yemen, akwai ina ne, akwai ina ne, dukkan su Laraba ne, in ka dunkule su ko da su mutanen Lebanon za su yi wani fici, amma in ka zo ka hada su da yan uwan sai kaga su a nawa suke, dan mutanen Lebanon nawa suke duka population din, sai ba wani wane da su ba, saboda haka kaga ashe akwai kalubale ga babba a cikin wannan al'umma, wato abinda nake so in kara da shi man Salisu, wato ka duba hatta jaridu, jaridun nan za su wayar da kai ka san me yake kasar ka take ciki, wani irin abu ake tufkawa a kasar, me kyau ne ko mara kyau ne, kai in ka tashi ta wani bangare zaka bada gudunmawa, ta ina ne zaka koka da abin da ake yi maka, jaridun nan iya abinda suke iya yi kenan za su rubuta abinda yake zai taimake ka za su rubuta abinda kai ma ana neman gudunmuwar ka akai to amma sai ka ga cewa yanzu in a unguwa wani yana yawan sayan jarida naira 50 naira 100 sai ga ana masa dariya a sararre ne ce in ba a sararre ba kullun ka sa jarida kana karatu kaga kwakwalwar da take irin wannan tunani yaushe kake zaton cewa wannan kwakwalwa za a yi jarida a cikin irin masu wannan kwakwalwar ta yi nasara dole ne ta mutu dole ne su kuma waɗancan al'ummomin su zama kullun a waye yaro tun yana karami yana ganin ubansa yana karatu shi ma zai taso da shan sha'awar karatu dole ne aka sa shi makaranta zai tsaya ya karatu dole ne in ya karatu zai samu sakamako mai kyau zai san fahimci abin da ake so ya fahimta dole ne ya fice an zo jarabawa an zo interview ƴaƴan su sun fi naku kuma ku ce a ana nuna muku san kai dan menene ba za a dauki nasu naku ba a kyale nasu a nan in an nuna san kai to kuma akwai naku laifin saboda haka dole ne sai shuwagabanni ni ina bijin da cewa shuwagabanni su za su raya al'umma ta wannan bangare al'umma matukar jagorori ba su ja ta sun nuna mata daidai ba za su san abin da suke daidai ne to amma kuma in ka kula man salisu kamar su shuwagabannin sun fi sha'awar al'umma ta ci gaba da zama a haka kan ma ta san me suke
to lambobin da za a tsibe mu akan su 07030588822 wato 07030588822 sai 07030588822 wato 07030588822 assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Mohan Salisu barka da aiki.
Yau ma da Allah.
Kana magana da Yusuf Babangaje mai trader da ke garin Ringin.
Ma da Allah Babangaje.
To ina wa malam barka da zuwa.
To ma da Allah.
To ni abin da zan dan kira malam ya dan yi wa musamman iyayen mu na kauye da kuma waɗansu da suke cikin gari bayani. Ina so da Allah malam ya dan jawa iyaye hankali akan cewa domin waɗansu iyayen mu har yanzu suna ganin cewa kamar ilimi wanda za a koya na Alkur'ani zuwa hadisi shine kadai halal dan haka ba a barin yin wato ƴaƴaye suna koyar fannoni daban-daban musamman kamar fannin likitanci din nan da fasahohi na zamani mun riga mun ci baya kwata-kwata a wannan fanni domin yawanci iyaye suna ganin kamar an suka bari haramun ne a tare da ƴaƴansu su karanci wannan don mafi akasari in ka dogoye asibitocin mu na ko ina ma duk lokacin da aka ce za a kai wani aitrating din sa wala Allah ko mace ko namiji zaka ga yawanci maza ne suke wannan kula da kowanne fanni ne dan haka kaga karantar fanni na likitanci da fasahohi ina ganin ba zai zama IB ba dan haka nake so da Allah malaman malamewa jama'a bayani irin koyan fasahohin nan na zamani yanda ya dace halal ne ko kuma su gane cewa ba haram bane halal
to mun gode baban gaji daga Ringo assalamu alaikum da muke magana to madalla da muke magana inuwa to bismillah
farko dai ina yi wa malam da ya fadar alkai
to madalla
Allah ya sa malam ya koma gida lafiya
amin akwai tambaya
a ba wata tambaya ne
mun gode malam inuwa daga dadare da fata alkai da kewa malam assalamu alaikum Na'am.
Kana jira.
Na'am, da muke magana muna jin ka.
Kana magana da Sharhabil.
Na'am.
Sharhabil suna.
Sharhabil muna jin ka.
To ni shawarar da zan ba mallan shi kuma shawara ta yi kira gwamnati akan ta dau addini da musulunci a gaba sakamakon yanzu mutane ana wasa da kake akan addini sakamakon na yana nuna mana cewa muna ɗauko karatu da ra'ayin malamanmu ta ƙananan littattafai kafin manya
to ita nan gurin da kake so gwamnati ta yi
ina son cewa a tsara karatun addini na musamman gwamnati abin da nake so ba da shawara kan
ok to mun gane
yawa sai an jima daga nan Hadeja
to malam Sharhabilu Hadeja mun gode kwarai da gaske salamu alaikum salamu alaikum na da muke magana ka kace so sai radiyon ka Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum. Na'am. Ma Sadiq muna jin ka.
Na yi godiya ga malam ga wannan hiri da ake gabatarwa.
Akwai tambaya?
Kuma ina son jin ga yi da wannan kuma Allah ya da malam gida lafiya.
To mun gode Ma Sadiq Bagwai.
Garin na gode Bagwai.
To mun gode. Wato daktar kamar yadda baban gaje yake magana iyaye su fahimci muhimmancin karatun boko ba wai iya na addini kadai ba.
To wannan kamar a cikin bayanin sai yana cewa mutanen mu na kauye ai ba mutanen kauye ba har na birni ma matsalar ba wai ta takaita akan kauye bane wataƙila ka ce kauye a can tafi yawa amma har a birni din kuma shi ilimi kamar yadda muka faɗa a cikin farkon maganar mu kalmar iqra ba a faɗi me zaka karanta ba dan a nuna maka cewa kowane karatu an amince maka kai matukar dai wannan karatun kasa Allah a ciki shi yasa aka ce bismi rabbikal ladzi khalaq karatun addini wannan wajibi ne ba wai mustahabbi bane in kaga dama kai in kaga dama ka bari a'a tilas ne a matsayin ka na musulmi ka karanci addinin ka ka san menene ka san wane ne Allah wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam menene haƙoƙin Allah menene haƙoƙin manzo ka san ya zaka yi ibadar ka sallah azumi zakka haji da sauran abubuwan da ubangiji ya farlanta maka wannan wajibi ne kan kowane musulmi bayan wannan abubuwan da suka shafi wato tafiyar da rayuwa ilimin likitanci ilimin engineering ilimin sararin samaniya ilimin waye waɗannan dukkanin su ilimin mukane wanda ubangiji ya hore wa dan adam domin ya mori rayuwar sa a duniya ta yadda zai iya samun damar bautawa Allah yadda ya kamata ba wani abu bane da ubangiji ya ware dan waɗanda suke ba musulmi ba ko arna ko turawa a'a wani abu ne da Allah ya sakare wa dan adam gaba daya shi yasa zamu ga cikin manyan malamai da aka yi a duniya sai mu ga cewa malami guda daya in ka taba shi ta fuskar ilimin lissafi ya kware anan hisab in ka taba shi ta fuskar ilimin tib wato sanin magunguna sai ka same shi ya kware anan in yana maka magana akan magani sai ka tsata cewa wato wani wato shahararren likita ne yanzu duba littafin Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad na Ibn Qayyim kusan juz'in sa na karshe wajen rabin juz'in na karshe gaba daya akan magana tibbi ne kuma zai zo yana ta maka magana akan zazzabi ga ire-iren sa kashe-kashen sa da wanda abubuwa da manzo Allah ya bada shawara ga mai zazzabi ga abinda likitoci suka ce ga irin zazzabi da zai taimaka akwai ma da jeje na nake karanta amma akwai zazzabin da yake taimakawa jiki to kaga
zazzabi ne amma jiki kansa
amma ana buƙatar irin wannan zai wanke zuciya zai yi waye kaga wannan in ba dan sun karanta ba ya za su sani ya za su rubuta ya har za mu karanta kar ku manta duk abubuwan da ake tinkaho da shi a yanzu na ilimi a duniyar turawa a duniyar turai kusan asali daga larabci aka dauko shi abubuwan da su Fakhruddin Razi suka rubuta irin su Ibn Sina irin su Ibn Haytham irin su Jabir Ibn Hayyan abubuwan da suka rubuta cikin harshen larabci din shine turawa suka dauko suka dawo da shi harshen su daga baya suka yi masa kuskure ma suka ci gaba kuma da bincike ta hanyar samun wasu na'urori na zamani wanda har yazo hannun mu har muke zaton cewa mu a gurin mu shine bako tare da cewa su ne bako a gurin su mu a gurin mu hadhihi bida'atuna ruddat ilaina haka kai wato kayan mu ne ya dawo hannun mu
haka ne kuma malam wato wani misali ma a duniyar mu cewa akwai wani malami a nan jami'ar Malik Abdul Aziz da take Jidda ko sunan malamin Dr. Muhammad Aqil Musa
Sharif
yawa kaga ai gashi dai mutane sun san shi malami ne na addinin musulunci masanin tarihi amma hannu ɗaya kuma direban jirgin sama ne yanzu haka yana tuki da kamfanin jirgin sama na Saudi Arabia ba san ko a kwana-kwanan nan ya bari ba
to kaga to irin su suna da yawa kuma
ga kuma waɗanda zaka samu sun yi digiri na uku har sau biyar
yanzu kaga a duniya yanzu ana maganar ko wani dan gwagwarmaya ko wani wanda ya tsani tura turawa sai ka jance Usama bin Laden. Usama bin Laden engineer ne.
Shi a hakan sai.
Abin nan ne a building engineering suke engineer suke ce masa wanda yake harkar gine-gine.
Civil engineer? Ko shi ne to stand dai.
To kaga amma ba anan ka san shi ya shahara ba. Tunda cewa ga abin da ya karanta. Ashe kaga da a ce wani ilimi ne da sai arne zai yi shi. To da shi ba zai yi ba.
Haka
da ba zai yi ba saboda haka zaka samu yanzu Imamun Nawawi Imamun Nawawi cikin ilimin mukan da ya karanta akwai yadda ilimin tsayi wato ilimin likitanci ana magana nawawi sai ka ji shi a harkar
abin
hadisi hadisi harkar fiqhu harkar kaza harkar kaza don haka wannan ilimin mu ne dama kuma jahilci ne har mu dauka wai ilimin boko ko ilimin bature wannan kuskure ne ma ka ce masa ilimin bature a ilimi ne na dan adam shi ma baturen tsintar sai mutanen da suka zo suka yi bincike akan wannan duk sanda wani ya zo kuma shi ma ya dauka zai fadada shi larabawa su suka fara tiyata a duniya kafin ma dan adam ya san ya za a fasa cikin mutum ba larabe shi ya fara cikin mutum ya yi masa wasu magunguna ya abin nan kuma laraba nan dukkanin su suna ansa suna musulunci ne saboda haka kaga har ka zo kana magana cewa a wannan na musulmi ne wannan kaga a wannan jahilci shi ya kashe mu shi yasa muke fama da irin abin da muke fama da shi a yanzu
haka ne yanzu duk da wannan halin da Palestinawa suke ciki na kashe su da ake dare da rana a cikin satin nan da ya wuce na ga waɗansu injiniyoyi mutum biyu daga kasar Palestine sun yi mota ita amma batir ake sa mata ai mata caji kawai sai ta tuka ta tana tafiya da take so
to kaga wannan sun warware za su wato wannan aiki nasu za su warware matsala gagaruma da Palestine suke fama da ita ta hana su mun fetur da Isra'ila suke
haka ne to amma kar mu kallafa a hannu daya ka san a cikin hadisai da dama ana nuna farallar ilimi din a ce duk wanda ya shiga ta farke neman ilimi to ana cewa ilimin nan da ake magana na addini
haka ne
kuma wani lokacin zai iya zama shi kansa ilimin da ba na addini din ba ya zama matsayin dole sai in ba ku yi ba abokan gaba ku za su yi ko kuma sai kun yi ne za ku iya mai da martani ga abokan gaba ba wani mataki da mutum zai kai na kyautata niyya ko na matsayin zama wa karatun dole shi ma ya samu irin wancan falala din sannan hadisin da yake cewa idan mutum ya mutu ilimi da ya bari ake amfanuwa da shi yana sadaka jariya wannan ilimi na boko bai hada da shi ba
wato dukkan wani abin da yake mubah wato ba wajibi ba ba mustahabi ba mubah kamar ci kamar sha kamar bacci
ya halatta
abinda dai aka ce an halatta maka kaga akwai bambanci tsakanin a ce maka mustahabi in aka ce mustahabi ana kwadaitar da kai kai akwai wani lada da zai biyo baya akwai kuma abinda za a ce maka an halatta maka kai kamar kaga dama ka ci dan wake in kaga dama ka ci shinkafa da wake kaga wannan duk mubah ne amma da zaka ci shinkafa da wake da niyyar ka samu karsashi da karfi kai ibada kai kiyamul layl misali ko kai bada karatu to wannan cin shinkafa da waken ya zama maka aikin lada
na'am
dukkan wani abu da zaka yi shi da niyyar yin kyakkyawan niyyar zaka yi wani abu na bautar Allah da shi to ya zama ibada a hakika a haka shi karan kansa
ba shine ibada
ba shine ibada amma niyyar ka zata iya canza shi
ta
zama ibada kamar da ka san abinda zaka yi da sunan ibada in niyya ta baci shi ma ya baci to haka nan wanda yake ba da sunan ibada ba mubah ne in ka sa Allah a ciki to sai ubangiji ya baka lada yanzu misali likitocin mu da za su tafi Saudiya a dauke su a kai Saudiya da niyyar su taimakawa alhazai a wajen kula da lafiyar su har ma a yanka musu albashi a ce kullun kana da dala 200 kullun kana da dala har a gama kwanaki ka tara ka ga cewa a zaka samu daloli da yawa idan ka tsarkake niyya
to masu tafiya da aikin haji kenan
likitocin mu da suke zuwa
da aikin haji
yawa in ka tsarkake niyya wato kayi abin nan da niyyar ka taimaka alhazan anan abinda zai nuna ka tsarkake niyya ka ji cewa koda ba a baka ba kai mai iya yi koda yayi kadan bai kai haka ba kai mai iya yi ne
wanda ta kai ka biya da kanka ma ka
je in ka biya da kanka ma ka je kai mai iya yi ne to wannan shi zai nuna maka niyyar ka tana da kyau in ka ji cewa dala 200 ake bayarwa amma ku ba na za a ba ku 100 sai ka ji baka ji amma mutanen nan sun kwaro to kaga tun daga nan ka san cewa kudin shine niyyar ka ina nufin wanda zai je da sai tsarkakakkiyar niyya yayi wannan ayi kuma a dauko makudan kudin watakila ma har yafi na bara a bashi
ya karba
to ya ci riba biyu wannan aikin da yayi ya samu lada sannan kuma wannan abin da
zai da
aka bashi halal ne
karamar riba
wata karamar riba ce ta duniya to haka kowane ilimi da zaka yi yanzu kai ilimi da niyyar ka samarwa da musulmi wani abin da zai taimaka musu misali a masallatan su misali ko zai taimaka musu a guraren ayyukan su ko wani abu kai su ne dan akwai wani abu na musulunci da zai biyo baya a ciki sai ka aji musulmi su zo su yi ta amfanuwa da shi za ka ci gaba da samun ladan sa mana amma niyyar ka ita ce za ta juyar da
wannan sakamakon
da abun
to ai sai tambayar malam Sharhabiru ko wanda yake cewa shawara
sunan da yake kira na san suna ne mai asali amma Laraba ba Sharhabil suke cewa Sharhabil ne
to shura
Sharhabil to amma an karanta shi ba wasali
sunan Balarabe ne
akwai Amir ibn Sharhabil
wai shi sunan kansa Balarabin suna ne
ibn Balarabe ne Laraba suke amfani da shi
haka
sai dai kuma kace me ma'anar sa a Larabci kuma bai zama tilas ba saboda al-asma la tu'allal wasu sunayen ba lalle ne su ba su ma'ana guda ɗaya ba amma da yadda Larabawan da suke da sunan na asali suke fada Sharhabil suke fada ba Sharhabil ba shi yasa watakila da ya fada ka tsara cewa maimaita ka kuma gano Sharhabil ne to da yake magana kan gwamnati taimaka akan karatun addini babu shakka akwai buƙatar addini a yi masa gata a makarantun na gwamnati tun daga makarantun primary har zuwa makarantu na secondary har zuwa ma jami'a addinin musulunci yana da gata domin shi ne jigo mun faɗi cewa shi koyansa wannan wajibi ne kuma wasu iyayen da suke hana ƴaƴansu su je su yi karatun boko din watakila saboda ba a kyautata na addinin a ciki ba inda ya san cewa ɗansa zai koyi yadda ake sallah yadda ake yin tsarki yadda ake alwala ya ji shi ma yana ɗan kwakwaɓa larabci to ba zai ƙi yarda ba kuma akwai dama ta ka karanta wannan ina jin ko a nan ne ko a wasu gurare ne da nayi maganar cewa kwakwalwar ɗan adam tana da faɗi yadda muke tsammanin kwakwalwar ɗan adam ba za ta iya ɗaukan kaza da kaza da kaza da kaza ba haka ba ne ko menene za ka zuba kwakwalwar ɗan adam tana da capacity za ka ɗauki
to kwamfuta ma tana tare ta ɗauka
za ta ɗauka saboda haka yaro zai iya koyan ilimin addini ya kuma koyi ilimin zamani ba tare da an samu tasgaro a nan ba illa iyaka dai a samu manhaja ta karantarwa mai kyau
assalamu alaikum wa alaikum salam
kuna magana da sifir ɗaya sifir jama'a ku gina karamin kumar gina ina magana daga nan garin ɗaya
to
ina yi malin barka da zuwa sannan ma'a sifir tambaya ta ana yi zace shin kamar yadda ka faɗa cewa mutum zai yi karatun boko
na
to za mu ga yawanci da alfuwa suna cin za su jarabawa su ci amsa har su zo su gama makaranta da wannan jarabawar a zo a samu aiki a ce da iyali da wasu harkokin duniya shin wannan ya halatta ma ina yi malin faɗa ne
madalla man tukur s tukur da kai wannan tambaya
to satar amsa kai daga jin sata ai ba ta da kyau bare sata wacce zaka yaudar al'umma duka don mutumin da zai saci al'amsa ba wai wani mutum ɗaya zai yaudara ba ko ita makaranta yana yaudara al'umma ne duka ka saci amsa ka ci takaddar zama kwararren malami wanda za a ba shi koyarwa a makarantu ka zo an baka koyarwa alhalin kai kuma baka cancanta ba
kace amana
kace amana al'umma shi annabi kuma yace man ghashana fa laysa minna saboda kai satar amsa tana daga cikin algush wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi mana algush ba shi ba mu ka shiga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yace wa yuhibuna an yuhmadu bima lam yaf'alu waɗanda suke so a rika yaba musu da abin da ba su yi ba a zo a rubuta a ce ka ci ka
kware
alhalin kuma kai ba Allah madaukakin sarki ya soki wanda duk ake yake son ai masa haka almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi taubai zuwa kamar yadda manzo Allah ya ce mutumin da zai rika cika baki da abin da ba ya da shi to kamar wanda zai saka kayan sata ne don haka satar amsa sata ce kuma algushi ne ga al'umma ba ta halatta ba
haka ne malam wace shawara za a ba ɗaliban da zaka ga suna ta karatu abin da yasa suke karatun nan dan su ci jarabawa ba wai dan karatun ya zauna a kansu ba misali karatun semester da ake yi ana gama wannan semester to ɗalibi shi ko magana ya ji ana yawa sai ce ai shi ya gama da wannan tunda ya yi jarabawar wannan semester
to wannan matsala ce ta shi kansa ɗalibin irin yadda aka nuna masa manufar karatun yana da kyau su kansu malamai shi yasa za ka ga ana cewa education abinda education yake nufi ba wai ka cika wa da yaro karatu abin nan ka sa masa data ya fahimci abubuwa a kwakwalwarsa ba a'a ya zama ka hada masa da tarbiyya wajen hada tarbiyyar nan dole zaka nuna wa yaro me ya sa yake wannan karatu ga yaro ya san shi me yasa baban ka ya saka makaranta me yasa kake so kai karatu dan ka zama me dan ka yi me dan ka amfanar da wa to galibi rashin samar da kyakkyawar manufa a kwakwalwar ɗalibi sai yake fahimtar takaddar da za a bashi ta karshe ita ce manufarsa don haka ba wai manufar abin da ya karanta ya amfane shi ko ya fitarwa da wani abu al'umma wani abu ba wanda za ta mora ko ya wuce gaba ya samar da al'umma wani abu ba, ba wannan aka nuna masa ba. Don haka ni ina ganin babban matsalar tana ta samo asali ne daga irin tarbiyyar da ake ba wa yara. Tarbiyyar da ake ba wa yara sune su jarabawa har ta kai mu saboda lalacewa wai makaranta ce za ta rika taimakawa yara su isa ta ansa, kuma sai a rika cewa ai zamu da mu taimakawa yaran mu. Ni abuna baka taimaki al'ummar ka ba, idan har ta hanyar satar ansa ce za su ci, dan akwai irin da za a je ba yadda za a iya sata ansa ta yi amfani, dan shi ilimi ba a ƙaryarsa. Dole ne ka bar su su koya. In ta kama ma duk yaranmu na arewa misali na musulmi duk su faɗi, ƴaƴan kudu su ci, ni ina ga wannan shi kansa zai sa a fahimci matsalar. In ana fahimtar matsala to za a yi tunanin ya za a gyara ta. Amma in aka ce abin da matsala da rata matsala ce amma a ce a sa ta ƙarƙashin kafin
barka za a cikin gani,
yawa to dan gaba za a je a tinkare ta domin za a dauko kan naka a zo a kawo shi a ce to yi kaza ya kasa yi, dole ne a kawar da shi a kawo wanda zai yi. Saboda haka gyarawa za mu yi ba mu ci gaba da batawa ba.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am, da muke magana?
Malam Salisu Malik, kana magana da Salisu Lagaidan da Bredi daga Jama'are.
Ma Salisu Lagaidan, muna jin ka.
Yau da farko ne wa malam barka zuwa wannan shiri.
Madalla.
Sannan kuma kamar yadda da za a ga wasu guraren malaman ne fa za su karɓi kwalta bisa kun ɗaliban su haɗa abin wanda za a yi a bayar da a samu ɗaliban a taimaka musu a hankali karɓawa da za su tsara. Kuma a
to mun gode Salisu na gida. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Na'am, wa alaikum assalam.
A Ali Akram ne.
Na? Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am.
Nasir ne daga jama'ar da.
Mal Nasir a Gurguje.
Ina yi malam barka da zuwa.
Madalla.
Allah mai da malam gida lafiya.
Madalla. Akwai tambaya?
A, ba tambaya.
To mun gode Mal Nasir daga Jama'ari. Wato shi Salisu na gidan kusan bayanin sa ma zai shiga bayanin baya, amma bari mu haɗa da wannan tambaya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na, ko za ka kashe sai radio?
Eh, na kashe. Adam Sulaiman ne daga Dan Zaki.
Bismillah Malam Adam.
Ya wanne wa dakta barka da hidima.
Dakta yana godiya.
Ya bin nake so dakta da Allah ya dan ja hankalin iyayen mu saboda suna ganin zurfafawa a karatun addini yakan sa mutum waye saki hanya ya koma wata hanya ba daidai ba.
Kamar yaya?
Ai kadan kawai kamar yadda dafan nan namu wadanda aka saba da su Ahmad Ishmawi iziya sai a takaita haka.
Misali ko zaka bada hujja ne sai a ce maka ka fita daga wadannan littattafan.
Wallahi kwarai da gaske da ka dan gaba sai a ce ya ga ina na kinkin mu zai kawo sauran sa. Ko dakta ne ga hankalin zuwa yau.
Mun gode Malam Adam Suleiman.
Yau, to na gode Malam
Allah. Rage shi ne na kinkimuwa sai ka ce wani barawo.
To, maganar Malam Salisu Gaida ita ce wacce nake ta ishara na cewa duk wannan abubuwa da za mu rika yi wa kanmu cutar da kanmu muke ba taimaka kanmu muke yi ba. Dole ne abubuwa mu yi su yadda tsari ya nuna. Idan ba haka ba to muna cutar da kanmu za a kai lokacin da tusa za ta kure godari. Malam Adam da yake maganar masu cewa ilimi yana yin yawa, ilimi baya yawa. Allah cewa yawa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Duk abinda zaka karanta na ilimi kadan ne a gurin Allah. Saboda haka maganar ka ce ilimi ya yawaita ko a ce ilimi ya yi yawa, ina yake mu yanzu a kasar mu ma ai yanzu ake kokarin ma dan kakkaru mu kadan daga kadan din. Wannan duk abin da kaji ana faɗa ana ko karantawa ko karance a bisa tsari na ilimi, in kaji inda ilimi yake zaka samu har yanzu a baya miki, to na baya bayan ma kuma a ce maka ka kai shi, babu shakka ana so ka rayu cikin juhun jahilci, bai dace ba, bai halatta ba. Ilimin da Ubangiji ya kinsa Alkur'ani da Sunna ba za su taba kai mutum gaba ta ba, sai dai su nuna masa hanya ta shari'a.
Haka ne, to saboda halin lokaci a nan zamu ba dukkanin waɗanda suke ta ƙoƙarin tuntuɓar mu ba su sami damar ganawa da mu ba haƙuri, kuma a ci gaba da jarraba mu cikin shirin idan Allah kai mu mako mai zuwa zamu tattauna akan ibadar mara lafiya. To a yanzu a madadin ofishin mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulaimido wanda ya ɗauki nauyin kawo wannan shirin, da kuma mutanen da suke Jigawa FM Andaza waɗanda suka haɗa da shirin suma, ana akwai shi Dr. Muhammad Sani Umar tare da Alhaji Bello Talha, sai malam Awalu Sile wanda ya sada mu da ku Isiyaku Nuhu Baranda da dukkanin waɗanda suke da ruwa ko dake a shirin misalisu gumal nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.